يا الله يا الله نهك الله نكينا نرقى بروكك تهت هويبا كودمها تنبيا نكيدا كودمها تنبيا نكيدا منيني دنيا منيني دادين دنيا منيني دنيا minene dadihin duniya
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya duk da kiraye-kirayen da gwamnatoci da kungiyoyi ke yi domin gane da al'ummomi illolin da ke tattare da ɗabi'ar bautar da yara ƙanana a ƙasashe masu tasowa bincike na nuni da cewa har yanzu bata canza zane ba lamarin da ake dangantawa da tarin dalilai masu nasaba da jahilci ko al'adu da matsalolin tattalin arziki. Jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake fama da wannan matsala da saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu, inda a wasu yankuna ake tura yara ƙanana su yi aiki domin sawar wa mahaifansu kuɗaɗen kashewa ko kuma na ɗaukar ɗawainiyar iyali. Lamarin da ya sa wasu iyaye ke ba da 'ya'yansu haya zuwa ƙasashen waje da nufin neman kuɗi. Haka kuma ake ci gaba da samun kurarar ƙananan yaran matan karkara zuwa manyan biranen ƙasar domin su yi aikatau ko kuma wasu ayyukan da ba su dace da masu ƙananan shekaru ba. Wannan ya sa shirin domin iyali ya shirya tattaunawar musamman da masu ruwa da tsaki akan maganar kare haƙƙoƙin yara da nufin neman hanyar shawo kan wannan matsalar. Bari in hanin taku ga jagoran tattaunawar Sulaiman Muni Barma.
Shin ya girman wannan matsala ta bautar da yara yake a Nijar? Me ke mafarin wannan al'amari? Sannan ta wace hanya za a kawo ƙarshen bautar da yara? Wasu kenan daga cikin tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin samarwa amsa a wannan shiri tare da baƙin da muka gayyato waɗanda suka haɗa da Bashir Mamman, shugaban gamayyar kungiyoyin kwararren kula na Rezo Esperance. Sannan akwai Malam Ibrahim Musa, editan jaridar La Rue de l'Histoire, ɗaya daga cikin jaridu masu zaman kansu a nan Jamhuriyar Nijar. Malam Bashir, bari mu fara da kai. Shin yaya za a kwatanta wannan matsala ta bautar da yara ko kuma saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu kamar yadda ake faɗa a Faransance cewa le travail des enfants?
Lalle al'amarin haramtaccen aikin yara abu ne wanda har yanzu yake kasancewa gaskiya ne a nahiyar Nijar ko in ce Afirka ma baki ɗaya. To lalle ana ganin shi ta fannoni daban-daban. Akwai fannoni wannan na barace-barace wanda ka sani, wanda mutane suke zuwa suna ɗauko yara ƙanana suna amfani da su wajen kamar me ake cewa wannan bara. Akwai na fannoni na aikin gida kama wannan 'yan aiki wanda suke zuwa tun suna ɗan ƙanana,
masu aikatau ko kuma boy-boy.
Boy-boy na gida wanda za ka gani yaro tun shekara 10 zuwa shekara 13 yana yini ya yi aiki, ya yi dare yana aiki, wanda ya yi ƙarfin shi yadda ake zato. Sannan akwai wajen aiki haka na yau da kullum, kama a ce wani aikin makanika ko wani aikin wato
aikin ƙarhi
ko na kamakihi da sauransu. To abinda nake so a gani ba aikin yara bane ake yaki da shi, amma haramtaccen aikin yara shine ake yaki da shi. Aikin yara, doka a nan Nijar ta ba da dama cewa yaro in ya kai shekara 15 zuwa 16 yana iya shiga tafarkin ma'aikata, amma aikin nashi ya bambanta da na manya, saboda ƙarfin shi bai kai ba, hankalin shi bai kai ba, ana iya a bashi aiki daidai ƙarfin shi kuma daidai fahimtar shi kuma daidai shekarun shi. Kuma na biyu, akwai yadda ake koya ma yaro aiki, kama kaga mahauci, wani makeri ko wani mai kamun kihi, ba za ka hana shi ba ya koya ma dan shi aikin da yake yi na yau da kullun, saboda kama a turanci ana ce mishi socialization kenan, mutum ya koya ma
kamar mataki ne na shigar da cikin
wala tafarkin shi wala zamantakewa al'umma. To kenan wannan din ya kamata ayi zamanto an yi shi cikin an yi amfani da shi shekarun yaron kuma da hankalin shi, ka ayi abin da zai yi ƙarfin gaggajikin shi wanda za ya sa jikin nashi ya lalace, har ya kai ma lokacin da zai zama latizan koko, zai zama inda ya isa din ya zamanto yana da aibu cikin jikin shi wanda ba zai iya bashi dama yayi aiki yadda ya kamata ba. Na biyu, ka ayi sa shi aikin da zai lalata hankalin shi wanda zai sa shi dole sai yayi shaye-shayen kwaya da sauransu dan ya samu ya huskanci wannan aikin wanda ake so a tilasta mashi kan aikin ya haƙe shi. Na uku, ya zamanto ba aiki bane wanda ake sa shi dan a samu ayi amfani da aikin shi a ci gashi a wani wuri
a samu kuɗi.
A samu kuɗi. To shine wa'annan fannonin sune ake diba, ake sau da ƙawa a gani duk cikin irin aikin da ake sa yara babu haramtaccen aikin yara, shine ake cewa pilfon kenan, pilfon de travail des enfants kenan,
wato aikin mafi tsanani kenan,
mafi tsanani, saboda yaro in ya shiga cikin wannan fannin kaga bai darasa mutane, bai san daidai ba, bai san abinda ba daidai ba, saboda ya shiga cikin halin shaye-shaye wanda za ya sa ya fuskanci wannan aikin, saboda ba aiki ba ne wanda yake daidai da ƙarfin shi. Haka ma ai haye yaro ya zo yana bara, yana iya bashi damar yayi zaton cewa ita wannan bara ita aiki ce wanda ya kamata, sana'a ce wanda ya kamata, kenan ya hidda mashi ma zuciyar neman nashi na kanshi. Kaga yanzu a kwana a tashi abun har ya kai ana ketare kasashe, ana samun ɗan ƙasar Niger wanda suke tafiya da wa'annan yaran wajen Algeria, wajen Libya, wajen wasu ƙasashe ma nan wurin har Senegal, har wani Benin da Ghana, ana ganin su. Sai ka gani mutum mace guda da yaro biyar shida tana tarayya da su, kai dan saboda tsananin shi imani wasu wai har jika sukari ake a zuba musu dan kuda su rinka biyan su dan in an zo a rinka ganin ta su
zama abin tausayi,
to saboda kuɗi, dan a bada kuɗi a gane su kenan cikin wani
mawuyacin
hali, cikin dauda, cikin bukata, wai dan a taimaka musu. Kun ga, to wannan shine yake kawo vraiment abubuwa wanda ya kamata a sa ido bisa kansu, kuma a samu a yaƙe su yadda ya kamata. Kun gani ai kwanaki da abin yayi kamari, jirage aka tura har Senegal, aka je aka kwaso wa'annan mutanen aka maida su gida, saboda al'amari ne wanda da dai mu ɗan Niger ba mu san wannan rayuwar ba ta barace-barace, kuma a ce wai dole sai an yi rayuwa da ita, saboda yau a kwana a tashi wasu har su maida ta ma sana'a.
Mala Ibrahim Musa, me kai ka fahimta game da wannan matsala ta bautar da yara ko kuma saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu?
To, ko da yake babu wasu alƙalumma a hukumance na baya-baya wanda suka nuna ga kashin da ke da kwai na yara masu aiki wanda ya wuce kima, ko wanda ya wuce minzanin da ya kamata a ce yaro ya yi, ana iya cewa wannan al'amari akwai shi tabbat a Niger, tunda in ka diba ɓangarori daban-daban za ka gani shi. Malam Bashir ya ambato maka su ba koma baya zani bayan ambato su, sai dai in ga yi irin illar da suke kawo ma su yaran karan kansu. Ya zamana har in ka ɗauki ɓangare kashi uku ni a nan lissayi wa'anda su ne suka yi unwani da yara, kaga na ɗaya dai uwayen yaran da kansu, na biyu akwai waɗanda ake badawa ga wasu, su waɗannan wanda ake badawa gare su suna iya zama wasu sanayya ga uwayen yaran, ko wasu ƴan uwa ga uwayen yaran, ko kuma wani malami da in ka ɗauko fannin karatun Muhammadiyya ko in ce ma karatun allo.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya, inda bakin za su bayyana yadda al'adu da talauci ke kara wannan matsalar. Yanzu a madadin bakin namu Bashar Mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da dan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa sai jagoran tattaunawa Sulaiman Muni Barma da kuma Jimbe Hamza da daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke